This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa da Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata, 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, alamar yunkurin kashe dan takarar shugaban kasar jam'iyyar Republican Donald Trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jiya Litinin game da tashin hankalin siyasa a Amurka. A yau Talata, Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakin ta da ƙungiyar Hamas domin dawo da mazaunan arewacin Isra'ila da aka tada su daga gidajensu. Kana jami'ai sun faɗa a yau Talata cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin Ukraine.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hira ta musamman da Muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a nan Washington, yayin da ya zo wani taro da cibiyar Woodrow Wilson ta shirya don tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi ma'adinai a nahiyar Afirka. Bayan haka, za ku ji cewa hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya ta bayyana shirin faɗaɗa madatsun ruwa a musamman waɗanda ke dab da birane don rage haɗarin aukuwar ambaliyar ruwa. Matakin daina zuwa ne bayan fashewar madatsar ruwa a Lawo da ke jihar Borno, lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiya.
A duk wani dam da yake kasan nan yanzu haka duk ma'aikata na sun tashi suna nan haikan, wanda muna tsammani a cikin wannan sati da zamu shiga insha Allah kowa zai gabatar da nashi sakamakon binciken da suke kan yi yanzu.
Umar Ibrahim Muhammad, shugaban hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Baban Lahafis zai gabatar da shirin noma, inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka na tabbatar da samar da abinci a ƙasar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Alamar yunkurin kashe dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jiya Litinin game da tashin hankalin siyasa a Amurka. Shugabannin Democrat da na Republican sun yi kira da a samar da ƙarin kayan aiki ga hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasa. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadahi da wannan yunkurin kisan da ke zama wato yunkuri na biyu a kan tsohon shugaban kasa Donald Trump. Farfesa Samuel Zalanga ɗan Najeriya mai sharhi akan al'amuran siyasan Amurka da ke zaune a jihar Minnesota ta nan Amurka ya mana sharhi akan wannan batu.
A gani na abin da ya faru abin tausayi ne, kuma har yanzu mutum ya zauna ya duba ta wani wuri kaman abin kunya ne. Abin da ya sa na faɗa haka domin Amurka babbar ƙasa ce wanda ita ce take gaba a abubuwan da ya shafi demokradiyya. To amma kuma a zo a sami ƙasar da ita ce ta ci gaba, wanda ana so a ce ƙasashen da suke tasowa za su koyi wani abu daga wajen ta, yanzu a ce wai ana takarar shugaban ƙasa kuma a ce ana ƙoƙari a kashe wani shugaban ƙasa, gaskiya abin tausayi ne. Mutane biyun da suka yi wannan ƙoƙarin kashe shi shugaban ƙasa na da duka Turawa ne. Game da bincike da ake yi yanzu akan shi wanda ya yi kokari ya kashe shugaban ƙasa na da na Amurka, an kama shi mutumin, kuma yanzu yana tsare. Bayan haka an je an bincike shi sosai, an bincike kaman tarihinsa, tarihin rayuwansa, kuma an sami cikakken bayani da rahoto akan rayuwansa, domin mutum ne wanda ya yi tafiye-tafiye da yawa, kuma ya yi magana da akan bidiyo, wanda an ɗauki bidiyo ɗin wanda yana nan a intanet da sauransu.
Farfesa Samuel Zalanga kenan dan Najeriya da ke zaune a nan Amurka. A yau Talata Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da kungiyar Hamas domin kawo wato dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su daga inda suke sakamakon arangama tsakanin sojojinta da mayakan Hezbollah a iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya faɗa da yammacin jiya Litinin cewa kwamitin zartarwa a fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin da yammacin jiya. Hezbollah mai kawance da Hamas ta fara hare-harenta ne kusan wato na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yakin Gaza, lamarin da ya tilasta dubban mutane barin gidajensu. Hezbollah mai samun goyon bayan ƙasar Iran kamar Hamas ta ce za ta dakatar da hare-harenta ne kaɗai da zaran an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. An kwashe wata da watanni ana kokarin cimma wannan yarjejeniyar tsagaita wutar, inda jama'an Amurka da na Misra da na Qatar suke kokarin samar da sharuɗa da dukkan ɓangarorin za su amince da su.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Talata ne za a yi wani taro a cibiyar tsara manufofi ta Woodrow Wilson da ke nan birnin Washington, wanda ya tattaro jami'ai daga ƙasashen Afirka da yawa don tattaunawa a kan yadda ake tattalin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a nahiyar. Daga cikin waɗanda aka gayyata taron har da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Suli. A hirar da Haruna Shehu Maraban Jos ya yi da shi a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa, ya yi bayani akan batutuwa da yawa ciki har da ma'adanan da jihar sake da su da matsalar man fetur da takicin yewa a Najeriya da dai sauransu.
Your Excellency, na san za ka gabatar da jawabi a game da ma'adanai da suke jihar Kata Nasarawa a gurin wannan taro. Yanzu kaman waɗanne manyan ma'adanai ne kuke da su a jihar Kata Nasarawa?
To Nasarawa ta da ma'adanai manya-manyan da dama, amma na farko abin da ya fi suna yanzu da yake shi aka fi so a duniya shine abin da ake kira lithium, wanda shi ake batir da shi, shi ake motar lantarki da shi, batiran mota ne, batiran solar ne, batira kowane irin batira da ka sani da shi lithium ake yi. To yanzu shi yayi suna, shi ne aka fi sani a jihar Nasarawa. To amma Nasarawa muna da barite wanda ake amfani da shi a harka da ake neman mai, hakan mai ana yi ne da barite. To muna da shi da dama a jihar Nasarawa, muna da lead, muna da zinc, muna da columbite, muna da tin. Tin ma shine kwanan nan idan Allah ya da koma na koma gida ba zai wuce sati biyu da koma gida ba, akwai babban processing plant wanda za mu je mu yi a jihar Nasarawa wanda za a bude. Bayan haka akwai gold kaɗan da muke da shi waje Jan Uke a jihar Nasarawa.
Ban sani ba ko jihar Kata Nasarawa tana cikin guraren da suke fama da matsala ta haƙƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, waɗanda dalili ne da yasa gwamnati ba ta cin gajiyar abin sosai, sai wasu waɗanda kamar ma a jihohin arewaci sosai har 'yan ta'adda ana tunani ma suna amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyukansu. Shin kuna fama da wannan matsala a jihar Nasarawa?
Ai, babban abin da muka fi ma fa'ida damuwa da shi kenan a jihar Nasarawa farkon zuwa na. A lokacin da na shigo a shekarar 2019 mun zo mun samu ita gwamnatin tarayya ta ba da lasin na irin wannan haka guda 419, amma jihar Nasarawa ba ta samun komi daga cikin waɗannan lasin. To shi ne fa daga shigowa na ban yi wata ɗaya ba ina gwamna, na je Abuja, na je wannan ministry na solid minerals, lokacin na je na ce da su to ga damuwan fa da muke da shi me za a yi. To kuma a wannan lokacin manya-manyan wurare da ake irin wannan haƙan za ka ga mutane ne masu haƙa da ba su kawo komi jihar Nasarawa, wani lokaci ana kwasan kayan nema a fita da shi. To sai rashin zaman lafiya ya zo fara shiga irin waɗannan wurare, domin jihar Nasarawa tana da wani abu ɗaya da ake da shi da yawancin ƙananan masu haƙan irin wannan ma'adinai suke bukata, shine irin wanda suke kira dutse na abin nan, shine za ka same su irin waɗannan su cobalt, su aquamarine, su abin nan wanda mutane suke iya ɗiba su je su sayar da su a gurguje. To mun zo mun samu wannan damuwa saboda aka ya dan dauki lokaci sanda muka fito da wani doka a jihar Nasarawa cewa ba mu yadda ba duk wanda ya zo ya samu lasin zai haƙan wannan ma'adinai, to dole kuma fa sai a sarrafa a jihar. To daga nan ne muka fara samun kan abin, shine har yanzu kake gani jihar Nasarawa ta yi suna sosai wajen samun amfanin ma'adinai.
Ya na ka bayyana kudin shiga da ke zuwa ma jihar Nasarawa ta wannan hanyoyi na ma'adinai tun bayan daukan wannan mataki da kuka yi?
To kudin ma sun rabu kashi biyu. Yanzu na farko wata uku da suka wuce shine jihar Nasarawa ta zama daya daga cikin jihohin da kamfanin tarayya ka san shi ma'adinai na karkashin gwamnatin tarayya ne. To shine kamfanin tarayya ta ce to jihar Nasarawa ta zama daya daga cikin jihohi hudu waɗanda suke iya sa fiye da biliyan daya a cikin account na gwamnatin tarayya. Wato sauran su ne Ogun, Osun, Kogi sai kuma Nasarawa. To daga nan to abinda kake sawa kaman mai ne kamfanonin da ake aka fi samun mai to su ne kuma suka fi samun amfanin wajen rabo shi. To haka ma shi ma minara yake. To saboda haka jihar Nasarawa ta lokacin ne ta fara samun abu to kudin farko kenan. To amma mu jihar Nasarawa mun sake daukan wani mataki, mun yi dabara muka ce mu ma muna so a fara ba mu lasin da aka ba mu lasin din namu ma aka ba mu lasin wanda za mu yi amfani don hako lithium din nan da nake magana. To saboda yawan lithium din da ke wajen muka samu muka yi yarjejeniya da kamfanin da za su zo su gina inda za a sarrafa, tunda mu jihar Nasarawa ba mu da karfin da za mu ce za mu iya sarrafa shi, dole mu samu wanda suke da gwanaye a cikin wannan abu wanda kuma suke da kudin da za su iya sawa. To da suka zo sai suka fara ba mu abin da ake kira kudin kaman toshi, you know, kaman signature bonus. To yanzu sun ba mu wannan miliyan dala miliyan daya da rabi abinda suka fara ba mu kenan sa samu tabi, kuma kowane shekara za su biya mu dala miliyan biyu daga wannan wajen. To kaga hanya ta biyu kenan wanda za mu iya samun kudi wanda bai shafi kuma gwamnatin tarayya ba, saboda muna da lasin din mu ana ba mu kudi muna kuma samun abinda wayannan kamfanoni suke sawa cikin asusun gwamnatin tarayya.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sula kenan a hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos. A shirinmu na daren an jima za ku ji inda suka tabo batun matsalar man fetur da ake fama da ita a Najeriya. Kuma akan wannan batun za mu so mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu idan muka bude layukan wayarmu. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Jama'ai sun faɗa a yau Talata cewa wani jirgi harin jirgi mara matuki da Rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin Ukraine. Hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin Sumi, inda jama'ai suka ce rududdin tsaron sararin sama sun harbo jirage mara matuka 16. Farmakin yana daga cikin jerin hare-hare na jirage marasa matuka wanda ma'aikatar sojan Ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage mara matukan na Rasha 34 a cikin 51 da aka harba. An kuma dakile wasu hare-haren a yankunan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv da kuma Poltava.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 20 kuma zamu sake komawa bangaren rahotannin mu. Hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya ta tura jami'an ta zuwa fadin jihohin Najeriya don yin nazari da tantance yanayin da madatsan ruwa da koguna suke ciki da nufin kawar da aukuwar iftila'in ambaliyar ruwa. Duba da mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a garin Maiduguri. Wannan dai na zuwa ne yayin da kwararru ke hasashen za a samu ruwan sama mai yawa da barazanar ambaliyar ruwa a makonnin da ke tafi. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar ruwan da koguna na Najeriya Umar Ibrahim Muhammad, wanda ya duba dam din da ya malale Maiduguri, ya ce ya baza ma'aikatansa a dukkan fadin Najeriya don duba koguna da rubuta rahoton halin da suke ciki.
A duk wani dam da yake kasan nan yanzu haka duk ma'aikata na sun tashi suna nan haikan, wanda muna tsammani a cikin wannan sati da zamu shiga insha Allah kowa zai gabatar da nashi sakamakon binciken da suke kan yi yanzu.
Umar Muhammad ya kara da cewa za a rage karfin ruwan wasu koguna ta hanyar bunkasa noman rani da gina wasu kananan madatsun ruwan da za a rika tura ruwan kogin da ke neman tumbatsa. game da matatsar ruwa da ta haddasa ambaliya a Maiduguri, Umar ya ce ruwan ne yafi karfin madatsar kuma tushensa daga tsaunukan Mandara ne akan iyakar Najeriya da Kamaru.
Shi wannan ruwan ya taso ne tun daga wani dutse ana kiran shi Mandara Mountain. Yana tsakankanin Najeriya da Kamaru. To ta bangaren da yake cikin Najeriya da ruwan daga nan yake gudanowa ya shigo ta wajen Mubi, ya gangara ta wajen Suma da Gali, Micika, ya shiga cikin jejin Sambisa wanda shi ne ya shiga river da ake kiranta Yazra. Daga nan kuma ya fada Gada River wanda shine zai yake zuwa har wannan Alawa Dam din ya zo ya ratsa cikin garin Maiduguri. Ruwan nan da ya kwararo din shine ya zo da yawa haka wanda ya fi karfin shi dam din kuma dam din da ma a ciki yake. To shine ruwan ya zo ya haura ya shiga ya ambaliya haka a cikin garin Maiduguri.
Masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya aza alhakin ambaliyar ta Borno da sakaci da kuma rashin daukar matakai a baya ga waɗanda suke sako-sako da alhakin da ke wuyansu.
Saka wanene yake daukan matakin a zubar da ruwa ko da kadan ne dan kada wannan gurin ya fashe? Wanene ya daukan matakin cewa a daina bari ruwa yana shiga saboda wata kila karfin dam din ya rushe ko kuma ya yi kasa? To duk wannan ba a yi bincike ba, kuma an yi binciken an samu wasu da laifi an kuma hukunta su, ko da daga minista ne zuwa gwamna zuwa dan majalisa zuwa famanin sakatare da injiniyoyin da suke kula da wannan wurin, sai fa an samu wanda suka yi laifi a ciki an hukunta su, sannan za a fita daga irin wannan matsalar. In ba haka ba ga dam nan duk sun zaje mu a arewa, kuma Allah ne ya san irin wato yanda ake tafiyar da su din, idan sun kai yanayin da za su yi fashewa su yi barnar irin hakura da ake a ce ba za a yi ɗan wani mataki ba dan ko wani abu ya faru ba abin da zai shafi wanda ya kamata ya kai matakin.
Duk shekarar da aka samu yawan ruwan sama akan samu ambaliya a sassan Najeriya da kan faru bisa wasu dalilan ma baya ga tumbatsar koguna da suka hada da sauyin yanayi, sanadiyar hayaki da ke gurɓata muhalli, sare bishiyoyi, toshe magudanan ruwa da gina gidaje kan kwazazzaban da ruwan damuna ke bi. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Karma wanda baya shi ne ta da mu san da dina arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun gani a inda karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya bayani kan abubuwan da shugaban kasa yake so su magance a harkokin noma a kasar. Ga dai ci gaban tattaunawar Sanata Aliyu tare da Madina Dauda.
Na daya kila adadin lokacin da zaka shuka kafin ka girbe ya ragu, maimakon kila kwana 120 ya dawo kila kwana 90 ko kuma 70 ko 60, saboda abinda ake nema kenan yanzu, saboda ga ruwa yana karanci yanzu. Sai ka ga maimakon ai ruwa wata uku ana samun ruwa wata biyu, cikin wata biyu nan mai manoma zai iya yi, dole sai an bashi irin da yake cikin wannan lokacin zai iya shuka ya girbi. To duk wannan yanzu ga ma'aikatan bincike suna nan sun koma yanzu an gaya musu duk inda suke da iri wanda ke da wannan watan karfin su je su sake shukawa don a samu a hito da su a bayar a fara shukawa saboda a samu sauki. Sannan bayan haka muna sane da cewa kuma idan aka zo ga girbi ana samu wata lalacewa abinci, shi ma ana nan akwai tsare-tsaren da ake na ake shiryawa wanda za a sa nan da nan a samu yanda za a karbi abincin nan a sarrafa su a rage lalacewa da suke yi, saboda an gama wahala a dawo kuma su lalace kaga dole karanci zai fara kenan. To duk waɗannan abubuwan muna nan ana duban su, akwai ayyuka dimbin ayyuka ko da aka shirya saboda mai an magance wannan matsalolin ba wai don yanzu ba, don gobe, don jibi, don gata, don sati mai zuwa, don wata mai zuwa, don shekara mai zuwa. Yanzu haka muna nan muna tsare-tsaren noman rani ai kafin mu fara wannan magana kun ga wani director ya shigo director nan shine director FDA ya hito ma'aikatan ruwa water resources and sanitation saboda akwai committee da muka hada yanzu wanda wata hadin gwiwa don magance karancin abinci shi sunan committee kenan Agric and Water Resources Joint Action for Food Security wannan committee din yanzu ga suna nan suna tsare-tsare kuma abinda muke so shine mu san adadin watan hilin noma da suke da shi na river basin saboda damanar ranin ga dake zuwa mu saki sa su cikin abinda za a noma to idan haka samu haka kafin wata biyar inda duk abincin da aka fara samu an ci ya fara karanci na rani ya fara shigowa to saboda idan har wannan tsarin mun samu mun na ranin ga dake zuwa na rani ya kai mu damana mai zuwa bi iznillah shi ma muka sake dauka muka kai wani rani in Allah ya dan mun imani in dai har aka rike wannan muka ci gaba to insha Allah mun ga bayan wannan matsala kenan in Allah ya yarda
rashin abincin
karancin abinci
to na karancin abinci to distinguished tambaya ta anan itace wa'annan hectares da kake magana wato wuraren noman nan shin ku ne za ku yi noman nan da kanku ne ko kuma a'a manoman ne za ku ba kayan noman da dama kuma da sa idanunku su tabbatar cewa sun yi noman nan
an san ko shine tabbas manoma kuma mun san akwai manoma dake bukatun tallafi bisa bincikenmu da hulɗa da muke yi saboda muna da coordinatocin mu kuma muna aiki tare da ma'aikatan jiha a duk jihohin ƙasa kuma muna da ma'aikatan mu dake jihohin dake wayannan hulɗan sannan akwai kuma manoman da kansu suna da kungiyoyin su da duk abin da muke su ma muna jawo su ciki ana hulɗa da su to bisa haka idan yanzu ga muka ce za mu yi noman alkama mun san da suwa muke hulɗa kuma mun san ina
manoman alkama
na ne kuma gonakin su ke saboda misali alkama ba kowa ne ake noma shi ba in ka dauki masara ba kowa ne manomin masara ba mun san inda manoman masara suke kuma inda gonan su yake to duk wannan tsare-tsaren da muke da shi shine za a bada tallafi na taki na maganin feshi saboda kwari da sauran abubuwa da kuma sauran abubuwa da zai sa idan aka yi noma a samu amfani shi
an ce yanzu kuna noman masaran da baya ba kwari telamis
a wannan kuma yanzu aka fara wannan bai kankama ba don yanzu gani aka fara duk noman da ake riga akai an dade ana noma kuma iri na nan iri kuma shi wannan iri an samu wani dama ne idan manomi ya ga yana so yaje nema idan ya ga ba ya so ba tilasa ciki saboda iri suna da yawa irin masara suna nan da yawa akwai samaru maize wanda su yan ma'aikatan bincike na Ahmadu Bello dake samaru Zaria suka yi ba yau ne maganan ba
akwai sun ce su ne ma din suka yi telamis din da su da kasar Kenya
su suka yi wannan telamis din shi ma to amma watan dama ce kamar da kowa ya sani in manomi zai je noma sai ya ci iri kaza nake nema ba na so iri kaza ko shinkafa akwai iri daban-daban dawa akwai iri daban-daban gero akwai iri daban-daban wanda kaga ya dace da abin da ka iya yi shine zaka yi abin da dama kawo kenan to shi ma wannan kamar da na faɗa dama muka bayar na cewa manoman mu su samu iri ingantaccen iri saboda wahalar su ya cimma watan abinda gurin da suke nema ba ka je kai wahala ka dawo ba abinda ka samu to tsare-tsaren da muke kenan kuma ina so in tabbatar ma al'ummar Najeriya cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tsakani da Allah yana sane da wa'annan matsalolin kuma yana cike da damuwa bisa wa'annan matsalolin kuma yana iya kokarin sa mu kuma muna nan muna bada iya gudunmu bisa amanar shi ma ya danka mana don me a samu yanda za a magance wa'annan matsaloli kuma na imani wani lokaci ni zan ce lokaci yayi a sannu a hankali kamar da kowa ya sani yawanci da karka ga wanda zai ce bai rashin lafiya ba in ka kwanta da rashin lafiya ranan da aka baka magani ka sha ba ranar zaka tashi kake ka warke ba saboda haka wannan matsalan don ya riga ya shige mu bai nuna ba za mu iya magance shi ba da yadda Allah za a magance shi kuma mun dauki salon haka in Allah ya yarda mu yi imani da tsare-tsaren da ake yi da kuma abin da ke kasa nan jim kadan in Allah ya yarda wa'annan abubuwan insha Allah za su zo kasa kuma mu sani maganan batun watan transport ko sifiri da ake yi na shi ma yana cikin abin da ke ingiza farashin abinci.
Shi ne kun ce za ku kawo manyan motoci
wannan ana cikin tsarin su shi ma. Ai abin da na faɗa kenan. Shi sai na ce akwai tsare-tsare ko ta wani bangare an dibo saboda a samu ai gyara. Dama can banna sauki gare ta. Gyara kuma ba ta da sauki. So muna neman afuwan al'umma, muna neman fahimtar su, kuma bayan haka muna neman gudunmuwar su na addu'o'in alkhairi. Fatan alkhairi saboda mu dai niyya mai kyau bi izinin Ta'ala kyakkyawan niyya yana ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu noma da ya ba wannan ma'aikatan da ni da dan uwana Sanata Abubakar Kyari muna rike da kyakkyawan niyya na mu ga mun ba da gudunmuwar mu
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da wakilin mu Abuja Madina Dauda ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani mako in idan Allah ya kai mu
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayin farko ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir kace a gaskiya murna ta koma ciki ga talakawan Najeriya kan samun saukin farashin man fetur a Najeriya domin kamfanin NNPC yayi babakere da kamfanin matatar man fetur ta Dangote ita ke sa farashin man fetur amma ba Dangote ba Allah ya kyauta sai kuma ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger mai cewa kamfanin NNPCL a kasar Najeriya na tirda Allah wadai da sanar da sabon karin farashin man fetur da kaso 11 cikin 100 wanda farashin litar man fetur a jihar Lagos sai kasance naira 950 a jihohin arewa maso gabas kuma litar man fetur zai kasance naira 1019 sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa tabbas murna ta koma ciki bisa samun labari da kuka yi cewa kamfanin NNPCL ya sayi man fetur daga matatar mai ta Dangote akan farashi naira 898 akan kowace lita dan haka talakawan Najeriya Allah ya ji kan mu kawai zamu ce ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na matar Lawal Girgir ke ko cewa kika yi taimakon da hadaddiyar daular Larabawa ta bayar don a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a Najeriya hakan abin ayaba ne mutuka sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta kafa kwamitin amintattu don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa to ra'ayoyin da lokaci ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Alamar yunkurin kashe dan takarar shugaban kasa da jam'iyyar Republican Donald Trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jiya Litinin game da tashin hankalin siyasa a Amurka. Shugabannin Democrat da na Republican sun kira da a samar da ƙarin kayan aiki ga hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya alawalahi da wannan yunkurin kisan dan takarar wanda ke zama na biyu da aka yi akan tsohon shugaban kasa Donald Trump. A yau Talata Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da kungiyar Hamas domin kawo dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su daga inda suke sakamakon arangama da sojojinta da mayakan Hezbollah da suke yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce da yammacin jiya Litinin ne kwamitin zartarwa na fannin tsaron kasa ya tabbatar da wannan matakin. Hezbollah mai kawance da Hamas ta fara hare-harenta ne na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yakin Gaza. Jama'ai sun faɗa a yau Talata cewa wani harin jirgi mara matuki da Rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin Ukraine. Hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin Sumi inda jama'ai suka ce rundunar tsaron sararin sama sun harbo jirage mara matuka 16. farmakin yana daga cikin jerin hare-haren jirage marasa matuka wanda ma'aikatar sojan Ukraine tace ta kakkabo jirage mara matukan 34 a cikin 51.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma engineer Machang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.